بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin rana Asabar ce da ta daidai da 16 ga watan Rabi'u Nisani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 20 ga watan Mars shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 36 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqhu Sira wallafa Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Inda yake cewa al-mabhath ath-thani ar-risala, wuri na biyu da zai yi bincike dangane da manzancin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ma'ana, menene tarihin kasantuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ya aiko shi, yaya Allah ya aiko shi, yaya al'amarin ya fara. مالينتي بعد فترة الوحي نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باين دا وحي يينكي معنى فترة أنان كمال يدى كسنتا أما أنا تتلارمتي داكم حوصا دم بحوشي دا ما يأروت نريكي تيوا فترة قد جاءكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا منذ يعظمكم على فترة من الرسل ألوكة دا أكي فترة من زني a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo a duniya babu wani manzo kafin shi, kuma tsakanin shi da Annabi Isa Annabi yace babu wani manzo. Haka tunda Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya tafi, duniya bata sake ganin wani dan aikin Allah ba. Don haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a halin ana kishirwa, ana buƙatar wani sabon sako ingantacce wanda bai gurɓace ba daga wurin Allah maɗaukakin sarki. To, a wannan lokaci da mas'alolin da suka faru a kogo na Hira da Iqra da saukarsu da makamancin haka, sai wahayi ya ɗauke kyaf. Aka ce a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga damuwa don ya samu fitsararrun Makka daga cikin marasa mutunci har sukan je suna yi mishi ainihin dariya. Sukan ce mishi, Ubangijin naka yaya ƙaurace maka ne, baya yi da kai ne a yanzu. Maganganu na banza aka ce wani lokaci manzo Allah har hankalin shi ya taɓa tashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya je ya hau kan dutsen Abu Qu'aisin. Dutsen Abu Qu'aisin shi ne dutsen da ke sama da Safa kaɗan, a yanzu nan ne Presidential Villa take. In ka hau saman shi ya zama ka gama ƙonuniyar cikin garin Makka kenan, musamman a wannan lokaci. A daidai inda za ka ga gidan sarki Fahad a yanzu ko kuma gidan sarki Abdullah a yanzu, wannan dutsen shi ne dutsen Abu Qu'aisin. Sai ya hau yana ƙoƙarin ya faɗo ya jeho kanshi ya tuntsuro kanshi saboda baƙin ciki sallallahu alaihi wa sallam. Sai ya sake ganin ga mala'ika Jibril ya ce mishi a'a kada ya haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan lokaci ne wanda yake mai wahala kwarai da gaske, an fahimta. Qala ibn Shihab, sai ibn Shihab az-Zuhri yace, wa akhbarani Abu Salamata ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari qala, Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf ya bani labari yace, Jabir dan Abdullah mutumin Madina yace da shi, wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi, a lokacin Jabiru yana bada labari game da daukewar wahayi din nan. To, kaga wannan yana daga cikin marasilus sahaba a zahiri, domin Jabiru dan Abdullah mutumin Madina ne. Lokacin da wannan abin ya faru, garin su babu musulmi ma, basu musulunta ba. Musa Jabir ma a lokacin in suna duniya ɗan yara ne, ɗan ƙanana, basu wuce shekara 2 shekara 3 ba. Ya aka yi san wannan labari shine imma daga baya Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mishi, to sai ya zama musnadun, annabin ne da kanshi ya gaya mishi, ko kuma wani dattijan sahabbai ne kamar irinsu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ko makamantansu waɗanda su suna nan a wannan lokaci da ake wannan abu. Ina fata an gane. Misali, sai daga yanzu yaro ɗan shekara 30 sai zauna yana baka labarin yaya aka karɓi mulkin kai.
ba yadda za a yi ya iya bada wannan labarin sai ya zama dattawa da suke wannan zamani su sai gaya mishi. To shi ne Jabir dan Abdullahi yazo yana bada labari, fa qala fi hadisihi, da abin da ya fadi a cikin hadisin shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam aje bainama ana amshi ina cikin tafiya, in sami'tu sautan minas sama, sai na jiyo wata murya daga sama ko wata ƙara ko wani rugugi daga sama, farafa'atu basri, sai na ainihin wato daga idona, fa idhal malaku alladhi ja'ani bi hira, sai naga ai mala'ikan nan da yazo min a kogon hira ya kawo ikra din nan, jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi, shine a zaune akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa, faru'idtu minhu, sai naji tsoron shi. Yanzu kun ga wannan hadisi mumini imani kadai zai yi da shi, domin ka gaya min yadda za a ce kujera ta tsaya tsakanin sama da ƙasa kuma har mala'ika yana zaune a kanta, sannan kuma mala'ikan nan karkamanta yadda aka siffanta mala'ika Jibril cewa fuffuken shi guda ɗaya ma in ya kara shi zai iya kujera ta iya ɗaukar shi. To akwai abubuwan da a shari'ar musulunci in aka faɗi sai kai imani da su, saboda ka tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙarya, baya maganar son zuciya, babu kuskure a cikin zancen shi, wahayi ne. Ko kun fahimta? To sannan abu na biyu, yanzu ka duba idan ka karanta science, physics da sauransu, sai kaga dubi gravity force da ka aje wannan yanzu haka faɗowa zai, don ba akan wani abu yake ba, kuma ba wani abu da yake rike da shi. To yaya aka yi wannan kujera ta tsaya haka tsakanin sama da ƙasa? Sai ka ce inna allaha ala kulli shay'in qadir, Allah yana da iko akan komai. Ko kun gane jama'a? Saboda haka yace sai ga mala'ikan nan da yazo mun gashi a zaune tsakanin ainihin sama da ƙasa, faru'idtu minhu, sai na sake firgita, na sake jin tsoro, faraja'atu, sai na sake komawa gida, fa qultu, na ce wa matata Khadija, zalliluni, ku lullube ni. Kaga yadda za ka yi addressing matarka don ita ma ta ji ka bata respect, ka bata daraja. Zalliluni, yana da yancin ya ce zalliluni, ki lullube ni, sai ya ce ku lullube ni, ya faɗi da lafazi na girmamawa na jam'i. Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ya saukar da ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, ya kai da kalin liba, tashi kai gargadi, tashi kai wa'azi, al'amarin ba na kwanciya bane balle lilliba, ila qawlihi ta'ala, har zuwa inda Allah madaukakin sarki yace war rijza fahjur, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir, haka ne, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. waɗannan su ne saƙo da suka fara zuwa wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tashi kai wa'azi, abin ba na lulluɓa bane, ka girmama ubangijinka, ka tsaftace tufafinka, ka ƙaurace ma gumaka, sannan ka yi haƙuri dangane da al'amarin da ubangijinka zai ɗora maka, domin al'amarin da'awa ya fi komai wahala jama'a. Ya kamata ku gane, da'awa ƙari ne akan ibada, da'awa ƙari ne akan wa'azi, da'awa ƙari ne akan karantarwa. Za ka zama kai class teacher ne, baka da matsala da kowa a ungo, za ka wuce kowa yana girma ka, in kana karantar da karatun allo, ko kana karantar da hadda, ko kai malamin islamiyya ne, ko kai limami ne, duk baka da matsala. Amma mai da'awa shi yana gyara atmosphere ne da environment, yana gyara komai, ma'ana duk abin da ya gurɓace zai tsaka. To duk wani wanda ya zama mara gaskiya ne, to ba zai so ka ba. Ko kun fahimta? Dan haka tun farko aka ce mishi ka yi haƙuri da abin da ubangijinka. Can gaba ne aka ce inna sanulqi alayka qawlan saqila, za mu aiko maka magana mai nauyi, da haka in Qur'ani yazo yana sauka sai ana ganin yana zufa, yana gurnani kamar raƙumi, bijimin raƙumi, saboda nauyin saƙon Allah maɗaukakin sarki. Idan haka daga cikin duk ayyuka gaba ɗaya babu aiki mai muhimmancin da'awa, kuma babu abu mai wahalarta. ina fata an gane dan haka kamar yadda zamu zo mu ji Allah so saukar waɗannan ayoyi su suka yi register Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin jiran giyar annabawa masu isar da sako saukar ayoyin ikra kuma su suka mai da shi cewa shi annabi ina fata an gane to shine sai yake cewa fahamiya alwahyi shikenan sai wahayi ya ci gaba da zuwa wata tabaa kuma ya rinka bibiyar junan shi wannan ya sako wannan ya sako wannan ya sako mai da zaka zo ka ji sai da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lugudan shekara 25 ana saukar mishi da wahayi kuma duk ayar da ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaye wajen isar da sakon Allah zamu zo muna karatu cikin Bukhari da kuma har nan ma zai zo ya kawo wannan qadiyar zaka ji aya ta sauka ko ayoyi ko surori in suka sauka sai to sai ya samu tarin kafirai sai ya ce Allah ya saukar min da ayoyin shi ko kuna so in karanta in suka ce suna so sai ya karanta in suka ce ba sa so sai ya yi gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda a lokacin ana matakin farko ne ina fata an gane kashi na mana yace a koma a duba sahihul bukhari wanda aka buga tare da fathul bari mujalladi na 1 shafi na 27 kitabu bad'il wahyi littafin dake tarihin akan fara wahayi a musulunci madha nastafidu min hadha almawqif malan yace wadannan irin fa'idodi zamu samu a wannan matsayi na wannan tarihi awwalan na farko almaqsudu min futuril wahyi anir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama انما هو ليذهب عنه ليذهب عنه الروع مقصود da yasa Allah ya saurara daga wahayi lokacin da wahayin ikra ya sauka sai wahayi bai ci gaba da zuwa ba dan menene hikimar wannan jinkirin shine saboda wancan tsoran da yayi to tsoran ya tafi wal yahsul lahu at-tashawwuq sannan kuma dan ya dawo yana da kwadayin wahayi din alal aud akan dawowar wahayi ko kun fahimta shi yasa na daga cikin hanyoyi na malami kwararre a class teacher malamin aji idan ka lura wani yaro yana fama da qalaq shine tsoro da firgita saboda shi a gidansu da ya ga babban mutum ya tsaya a kan shi to ya san abin da zai biyo baya zagi ko duka to da ya zo ya ga malami ya tsaya sai ya ce to yau ta baci don bai saba da wannan yanayin ba sai in duka ne zai faru to babban abu kafin ka saka mai sakon da ka zo da shi sai ka yi kokarin cire mishi wannan ainihin tsoro din saboda haka sako ake so a ci gaba da aikowa annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya tsorata a halin farko kar ku manta dawowa gida yana cewa Khadija yana jiwa kanshi tsoron ko aljani ne kai ya samu tabuwar hankali kai yi kaza sai da ta shimfida mai yanayi kalla lan yukhziyaka Allahu abadan ina fata an gane to an yi haka ne dan tsoron ya kau sannan kuma ya dawo yana kwadayin abin ya dawo falamma zahaba anhu ar-ra'u yayin da wannan tsoro ya tafi gare shi wal khawf da wannan firgici watma'anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo ya samu natsuwa wa zaharatil haqiqatu lahu sannan gaskiyar al'amari ya bayyana gare shi cewa yanzu fa Allah yana so ya aiki da shi ne Allah yana so ya assign mishi assignment Allah yana son ya dora mishi wani aiki ne wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tarqub li maji'il wahyi manzo Allah ya fara sauraron zuwan wahayi kuma wal isti'dadu lahu da kuma kintsawa saurare din jaa jibril bil wahyi sai kuma ga jibril ya sake zuwa da ainihin wahayi ina fata an gane anan kaga akwai hikima dangane da bin al'amura a bisa matakai a yanzu matar da Allah ya kaddara mata za ta haifi ƴaƴa biyar Allah cikin ikon shi ba zai iya hada mata ƴaƴa biyar a lokaci guda ta haihu bane yana da iko ya yi fiye da haka ma akan dabbobi ma ba mutane ba kaza takan haifi ƴaƴa 20 fiye da haka da makamantansu dubi agwagwa dubi kaza dubi kaza amma me yasa sai ga mace ta haifi ɗaya ta haifi biyu har in ta haifi ƴan uku ko ƴan hudu sai ya zama duk al'amari ne da sai an ɗauki rahoto a tashoshin watsa labarai shine at-ta'anni bin abubuwa ɗaya bayan ɗaya ta haihu a yanzu Allah na da ikon yanzu ta jagije gobe mijinta ya sadu da ita jibi ma ta sake haihuwa amma me kake tunani in ta san cewa yau ta haihu yadda ta sha wuyan naƙuda da murɗa-murɗa da juye-juye da birgima da kaza-kaza, a ce mata to jibi ma kuma haka. Ko kun fahimta? Ba za ta kyamaci ɗan ba, za ta kyamaci haihuwar afuwar. To wannan na daga hikimar Allah, sai kaga ta haihu sai bayan shekara ɗaya ko shekara biyu tsoron ya tafi, zafin ta manta, sannan ta fara shauki, ta fara tunanin kuma to ko za ta samu na biyu, fata kenan sai na biyu ya zo. To da haka akwai hikimar Allah a nan da Allah ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallama sannu akan hankali. Saniyan na biyu malam ya ce wa samata amrin akhar, akwai kuma wani al'amarin daban, min hikmati fatratil wahayi, na daga hikimar da yasa wahayi ya saurara daga farko. Wa huwa ta'kidu ala ikhtisasillahi wahdahu bil wahyi, wannan ya faru ne dan Allah ya karfafi ko ya tabbatar da kebance Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wahyi, ko kuma cewa Allah ya kebantu da saukar da wahyi, shi kadai yake saukar da wahyi, ba wanda ke saukar da wahyi. Yakan saukar da shi mata sha'a anzalahu, sanda yaso ya saukar da shi ya saukar da shi. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yamliku taqdimahu wa la ta'khirahu, kuma dan wannan ya tabbatar da cewa shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai mallaki gabatar da wahayi kafin lokacin shi ba, ko kuma jinkirtar da shi daga lokacin shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba zai iya saukar da wahayin da, ko kuma ba zai iya sa a jawo wahayin da zai sauka baɗi ba a saukar da shi bana, ko kuma wahayin da ya kamata ya sauka bana Annabi ya ce a ɗaga shi juya sai zuwa baɗi. Kaga wannan na ƙara tabbatar da cewa ba daga gare shi bane, daga wurin Allah ne, yana saukar mishi da Alƙur'anin ne a lokacin da ya so ya saukar, kuma ya tsaya a lokacin da ya so ya tsaya. Salisan na uku, fil hadisin awwalin da za a fili, hadisin nan na farko wanda a cikin shi muka ji cewa anna Jibrilu alaihi salamu qala lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Jibrilu amincin Allah ya tabbata gare shi, ya ce wa manzo Muhammad iqra asbaha ar-rasul bihi nabiyya. A cikin wannan hadisi mun ji annabi an karantar da shi iqra, ko to da wannan iqra yawa ya gari ya zama annabi, shine mubdi'a, an annabtar da shi da wannan ainihin ayoyi. Ina ma'anan mubdi'a shine Allah ya fara bashi labari, Allah ya fara magana da shi. Wa fi hadhal hadisi asbaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama rasula, a cikin wannan hadisi da kuma ya ayyuhal mudaththir ta sauka, to da ita ne manzon Allah ya waye gari ya zama dan aikin Allah. Wa hina idin, to kenan sai mu ce ya kunu sallallahu alaihi wa alihi sallama mubdi'a biqra, ya zama annabi da iqra, wa ursila bil mudaththir, sannan kuma an fara aiko shi a matsayin manzo da al mudaththir. Wa yustafadu min hadha, to a cikin wannan al'amarin sai mu fahimci at-tadarruj fi tahqiqil murad, yadda ake bi sannu a hankali wajen tabbatar da manufa. Yanzu ai soja zai iya shiga aikin soja rana ɗaya yayi wata bajinta, bajintar da za ta kai a ce yau a naɗa mishi general, amma kana jin wannan zai yi, sai dai a dubi to yanzu me ya kamata a yi mishi wanda ya fi kusa da wannan matsayin da yake. Ko kun gane jama'a? Ma'ana dukkan al'amari in har ana so a kai ga manufar shi ta haƙiƙa, to a tsaya a bi shi bit tadarruj, kar a yi mishi gaggawa. Sai garin jiya muke ganin wani program a tashar talabijin suna bayani dangane da daga cikin dalilan da ya sa gine-gine suke yawan faɗuwa a wannan zamani. Suka ce gaggawa ba tare da an bar shi ya sha iska da ta kamata ya sha ba, a ɗora abin da yake gaba, don haka sai zama ƙasa ba ta nuna ba an ɗora sama. Kaga tadarruj ake magana, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka a cikin wannan darasin muna fa'idantar at-tadarruj fi tahqiqil murad, duk abin da ake son a cimma manufa a kan shi to a bi shi sannu a hankali. An gane? فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالخلوة. قال لي من ذن الله فارى دخلوة إتتي يقوم داجي كيف أنتينا تتناني ثم الرؤية الصادقة سننسيكما مفركي وطن دسكي نقسكي أبن ديني أما فركي سيكما الله يدونا ما أبن أئدو ثم summan nubuwa sannan sai annabta, summan risala sannan sai manzanci. Malai yace wa haka zal fard, haka nan mutum guda wahuwa ya ta'allam yana koyan ilimi ya bayyana a hankali, duk wanda ya zuko a karatu sai an ga zuko a malanta shi. Kiyaye da kyau ku gani, ya kamata ka fara karatu daga qawaidi, daga nan sai ka dauko risala. Duk dai ka sauke risala kai muhtasar kai askari kuma duk ka iya su. Ana nan wata rana sai ka ga wata kabila wadda masu waɗannan tafan ba su tattauna ba, sai a ji baka santa ba, sai ai mamaki yayi faru, sai ce kai zuko. Ko kun gane jama'a? Dukkanin mutumin da saboda tsabar basirar shi, wai shi dan baiwa ne, aka daukai daga ɗakin uwar shi aka kai shi secondary, bai taɓa yin primary ba, sai ka samu a cikin tsarin ilimin shi akwai wata naƙasa, ko da academic ethics, domin yanayin yadda primary take tana ba da wasu darussa na rayuwa, ba wai darussa na karatu ba. In kai ita kai secondary ka zo kai jami'a, sai a same ka da kammaluwa a cikin ɗabi'u na ɗan makaranta. Amma duk wanda za a samu ya shallake ya shallake ya shallake, sai an same shi da wasu abubuwan da ya kamata waɗanda kuma ba shi tattare da su. A ƙarƙashin wannan jama'a, mutumin da ke koyon ilimi to ya tsaya ya bi sannu a hankali, aw yu'allim, ko yake karantarwa. In kana karantar da ɗalibai, ƙoƙarin wai a ce ɗalibanka sun sauka, kai ya sa ka gaggawa ka tsaya ka karantar da su su nuna. Aw yad'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma yana kira zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka. Ya tadarraj, sai ya bi mataki mataki ɗaya bayan ɗaya. Ya dinni li hadha hadith Mu'adh رضي الله عنه حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن. حديث معاذ اليمن من زوا ذهك أيام أن النبي أيكيش زوا قصى اليمن وقال له يتبشي إنك تقدم على قوم أهل كتاب ذاك إصور وسمتانين مع سلطة في فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة لا عبادة الله. Ya zama farkon abin da za ka fara kiransu shi ne ibadatallahi, bautar Allah maɗaukakin sarki. Kun ga matakin farko kenan. Fa idza arafu Allah fa akhbirhum annahu qad farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim. Idan suka san Allah da kyau, sai kuma ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsakanin yini da dare. فإذا فعل الصلاة إنسك أيك تصلى سك تبت سنعي صلى فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم سك باس العبار انتوى الله فرض تامس زكاة أبيك يسو من أموالهم وترد على فقرائهم إذا كما زكاة أوكيتا لا أميد إذا قتلك وانسني فإذا أطاعوا بها إنسك يمك طاعة سنع بعد زكاة فخذ منهم to shikenan sai ka kame daga gare su. Wa tawaqqa qara'ima amwalihim, kai taka tsantsan game da dukiyoyin su masu daraja. In ka zo karban zakka, ba za ka karbi zakka daga dukiyar da ta fi kowacce ba, ka dauki wani katon rago a cikin garken wanda ya fi kowanne, sai zama ka cutar da shi mai dukiya kenan. Haka kuma ba za ka karbi banzan garke ba, shi ne wani dan matin birin dan akuya gashi nan da kyar yake kashi ko da ido ɗaya ma yake kallon rana, za ka cutar da talakawa a nan, sai ka karbi tsaka-tsaki. Ina fata an gane wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi. To wannan hadisi jama'a yana daga cikin hadisai mashhurai wanda aka samu wani professor a ainihin wato jami'a ta Muhammad Saud al-Islamiyya dake kasar Saudi Arabia ya zauna ya mishi sharhi. Ga shi Dr. Falih ibn Muhammad al-Saghir yace hadith ba'ath Mu'adh ibn Jabal aw hadith Mu'adh ba'ath Mu'adh ila al-Yaman riwayatan wa diraya. Ya zauna ya sharhi wannan hadisi ne baki ɗayan shi, ya kawo hadisin tukuna a matakin farko, a inda ya kawo shi da cikakken lafazin shi wanda duk abin da muke nema a cikin lafazin mun ainihin karanta shi. Sannan yayin takhrijin hadisin ya tabbatar da cewa Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah da Bayhaqi da ainihin wato Sharh Us-Sunnah al-Imam al-Baghawi da Ibn Abi Shayba dukkanin su ainihin sun fitar da shi. kuma ingantacce wannan magana wannan hadisi ba Mu'adh ne ya ruwaito shi ba, a Abdullahi dan Abbas ne ya ruwaito shi. Ina fata an gane. Sannan sai kuma yana tattauna wasu mas'aloli dangane da ainihin wannan hadisi, wanda daga ciki ya tattauna mas'alar tarihin aika Mu'adh din, yaushe ne, wacce shekara aka aiki Mu'adh zuwa kasar Yaman. Da farko tukuna ya kamata mu gane wane ne Mu'adh. Wani matashi ne daga cikin malaman sahabbai, waɗanda malamai sun tattauna dangane da shekarun shi, wasu suka ce 28 kaf a duniya shekarar shi 28, wasu suka ce iyakar shekarar shi 33 zuwa 34, to iyakacin abin da malamai suka karkare ke, kaga matashi ne. Amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce shi ne shugaban malamai, ko a dandalin kiyama in aka tashi za a shiga aljanna, malamai za su shiga aljanna. Sai ce tsakanin Mu'adh da tawagar malamai wanda shi ne jagoransu, sai ce ramyata hajirin, gwargwadon a ce a jefa dutse, to ga Mu'adh can, ga kuma tawagar malamai suna bin shi. Amma shekarar shi kaf a duniya 34, iyakar abin da malamai suka kula, kaga Allah ya mishi baiwa. Ya rasu ainihin ainihin wato wata annoba ta amai da gudawa ko ciwon kai da aka yi da shi da babban ɗan shi ainihin a ƙasar Sham. Ina fata an gane. To wannan aikawar wasu malamai suka ce annabi ya aike shi ne a shekara ta 10 kafin annabi ya tafi aikin hajji sai ya aika shi. Wasu kuma suka ce a shekara ta 9 ne bayan da annabi ya dawo yakin Tabuka. Wasu kuma suka ce shekara ainihin ta 8 ce. Malamai sun yi ainihin maganganu akan waɗannan maganganun, amma gaskiyar lamari maganda da tafi kowace inganci ita ce a shekara ta 10 ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin aike shi. Ina fata dan haka bai dawo daga Yaman din nan ba sai bayan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rasu. Sannan suka ce wani asamin ne aka tura shi, an tura shi ne a matsayin alkali ko ku a matsayin gwamna. Wasu malamai sun karkata akan cewa ya je alƙalanci ne kawai, wasu kuma suka ce a ya tafi alƙashin gwamna ne, wanda idan gwamna ne to aikin alƙalanci da da'awa da duk sauran abubuwa a kan shi yake. Wannan ita ce ingantacciyar magana, domin wannan hadisi yana fassara mana cewa ba mulki kawai aka naɗa Mu'adh ya tafi ba, har da aiki na da'awa. To a waɗancan zamanin har zuwa zamanin su Shehu Dan Fodiyo, mutumin duk da aka sa gwamna shi ne gwamna ɗin, wato shi yake riƙe da matsayi na shugabanci, sannan kuma shi ne yake riƙe da aikin alƙalanci, shi ne kuma da aikin da'awa da karantarwa. Wannan ita ce ingantacciyar magana dangane da aiken Sayyidina Mu'adh, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. To a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi innaka sata'ti qauman ahla kitabi, za ka je ka samu wasu mutane ne waɗannan mutane suna da littafi. Kenan duk sanda za ka tafi da'awa ya kamata ka tsaya kai nazari waɗanne irin mutane ne za ka je ka zauna a cikinsu, ba kawai yadda kake da'awa a nan zariya haka za ka tafi akwa idan ka ce za ka yi da'awa ba, ba yadda kake da'awa a ilimi haka za ka gangaro ibadan ka ce za ka yi ba, a idan kana likura ne kai ne wa'azi ne ba haka za ka yi idan ka shigo cikin garin zariya, idan ka tafi wurin da yake ɗan kasuwa ne ba haka za ka yi da'awa ba, yadda in ka je ka samu ma'aikatan gwamnati ne ko kuma ɗaliban ilimi ne, a kana da masallaci ne a cikin samuru kana karantarwa, sai ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello suka ce ka zo ka saka musu karatu, ka san cewa nau'in karatun da kake a cikin samuru cikin gari ya sha bamban da waɗannan waɗanda suna rayuwa ne in an academic environment, a yanayi ne na ilimi na karatu da sauransu. Dan haka yayin da kake malanta a samuru ko a cikaji ko a daurawa za ka ga galibi kana karatu sai ka ji babu challenges, babu kokarin kawo gyara game da abin da ka faɗi, nan ku kana fara karantar da su global maran ko fahawiya a cikin AU sai ka ji wani ya ce amma abin da ka faɗi ya saba wa theory din evolution kaza 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 kaza, haka ne ko ba haka ba? Yawwa, to sai ka shirya wa ire-iren waɗannan, shi ne abin da wannan hadisi yake karantar da mu. Ka sani ya kai Mu'adh, mutanen da za ka je ka samu ahlul kitabi ne, masu ilimi ne. Me yasa? Mu'adh khazraji ne, ba na khazraji, balarabe ne, mutumin Madina wadanda su ba Kiristoci bane su ba Yahudawa bane, a wurin Annabi suka fara ganin addini tsakanin su da Kiristoci da Yahudawa, da su ana ganin su ne kamar kabilun banza ne mara asali, suka zo suka karba addinin musulunci. To yanzu ka kaddara a irin yadda Bahaushe ya rena wasu ainihin kabilu misali, sai ya ce to yau a tayar da wani cikin irin waɗannan kabilu da Bahaushe ya rena, sai ya ce a tura shi kuma ya karantar da Hausawa. Sai ka kaddara kanka mutanen da aka turo Mu'azu ya karantar, kafin Mu'azu da shi da kabilar shi su shiga addinin musulunci, ana musu kallon banza ne, ana musu kallon in an ci dukiyar wannan ma an ci halal ko a lahira ba hisabi. Ko kun fahimta jama'a? To kaga anan ashe akwai buƙatar dukkanin wanda yanzu za mu tura shi jihar Cross Rivers ya tafi ya da'awa, ya san waɗannan irin mutane ne zai je bautawa, ai zai je ya yi wa da'awa, zai je ya samu mutanen da wasu mutiji suke bautawa. Ka gani wani nesa yake bautawa, za ka samu wani gaba ɗaya ga shi da wani addini da ya imani da shi. Don haka kenan lokacin da malamai za su tara ɗalibansu suna ƙoƙarin su tura su yaren da'awa, dole ne kai malami ka fara duban a cikin ɗalibanka wane ne ya dace da kaza. Ɗaliban AD sun rubuto wa Darul Hadisi sun ce suna son watan azumin nan a ba su wane ne zai je musu tafsiri. Ba za mu dubi wanda yake da digiri a lugal arabiya bai iya turanci ba, mu tura musu duk da iya tafsiri shi, sai mu dubi wane ne wanda in ta turke zai switchin ya koma yana tafsirin da turanci. Ba dun kai da don su ga kimar abdon duk wanda ke cikin ADU kam ana iya mishi lacca da turanci, amma ba duk wanda ke cikin ADU ake iya wa lacca da Hausa ba, ba duk wanda ke cikin cikin wada ake iya wa lacca da turanci ba. To kaga ashe a lokacin da kuma mutanen cikin wada za su ce suna son mu ba su wanda zai yi musu tafsiri, bai kamata mu ɗauki wani kuma wanda baya sarrafa Hausa irin yadda suke ba. Ashe wannan yake nuna a da'awa dole a rinka duba ina ne target, ina ake hari, to wane ne ya dace? Ko kun fahimta? Wallahu alam. Malamai suka ce daga cikin qualities da siffofi da Mu'azu yake da su yanda ya cancanta a tura shi, na ɗaya yana da ilimi, ka ji dai matsayin shi a ilimi. Na biyu ya rayu a cikin Kiristoci da Yahudawa, don haka in aka tura shi cikin su yayi da'awa ba baƙon abu ba ne. Don haka yanzu mutumin da aka haife shi a cikin garin Lokoja ya girma a cikin garin Lokoja, idan aka tashi za a tura mutumin da zai da'awa a garin Ikom da ke Cross Rivers, shi ya fi dacewa a tura fiye da wanda aka haifa a garin Maru ta jihar Zamfara ya girma a nan. Dan za a iya kewa duk garin Maru babu wani arne a garin, babu wani mai wani yare sai ainihin kaza kaza. Me yasa za ka ga a nan so da dama za ka ga Bahaushen da aka haife shi a Zaria ko a Sokoto ko a Katsina, sai ka ga ba shi da control din harshen shi, in ya tashi magana sai ka ji ya yarfo magana wanda yake in a nan ne kamar mu da muka girma a sabon garin Zaria a Muciya a Marmara, za ka kai Bahaushe ne, kun girma tare da ƴaƴan Yarbawa da ƴaƴan Yamurai da ƙabilu iri-iri, amma dukkansu suna jin Hausa. Don haka za ka ga duk wanda ya tashi a waɗannan anguwannin ba za ka ji ya zo magana yana cewa Bahaushe 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 ba, amma wanda ya girma a anguwar da yake zallan su Hausawa ne, kamar ya kasai ta cikin Kano, idan ya zo yana magana sai ka ji ya ce kada Allah kana yin abu kamar bayar ne, sai ka ji yana faɗin haka. A daidai lokacin da yake faɗin haka sai ya zama wannan da ke kusa da shi yana ɗaukan Bahaushe ne bayar ne, ko kun lura Hausa aka yi haka? To duk Bahaushe da ka ji yana yin haka ya girma ne a wata anguwa wadda yake zallanta Hausawa ne, don haka sai ya zama shi duk wanda yake gani kusa da shi Bahaushe ne. amma yanzu amuciya akwai waɗanda suke gaba da bayan su Yarabawa ne, ba su da alaka da Hausa ko kadan. Duk dan muciya ya san irin su, don haka shi ba zai zo yana magana yana yarfen yana jin shi wani irin kaza bane. To kun ga ashe kenan, duk lokacin da za ku fiye mai da'awa sai kun tsaya kun lura da irin wannan. In ba haka ba, yanzu wanda aka haife shi a zamfara ya girma a zamfara, yanzu yana tafsiri sai ka ji ya ce kafiran banza kafiran wofi kabilu kawai. Ko kun fahimta jama'a? Kaga sai ya zama ƙarshenta waɗannan kalmomin ba su dace a yi wa'azi da su a cikin garin Enugu ba, ba su dace a yi wa'azi da su a wuri kaza da wuri kaza. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu ɗan da aka haife shi a Yoruba Street a cikin sabon garin Zaria, shi ya fi dacewa a ainihin wato tura shi cikin garin Port Harcourt ya je ya yi tafsiri fiye da wanda aka haife shi a tsakiyar Daurawa ta cikin garin Kano. Me yasa? Saboda can Hausa ne zalla. In ko kaga ya iya turanci, to turancin da ya iya saboda ya yi makaranta ne. To cikin Port Harcourt yau in ka je kana tafsiri da turanci, turanci irin na makaranta, kuma wani ma baya ji. Akwai ayar da in ka zo da broken za ka fassara ta, sai ga ya fahimta. Duk waɗannan na son ku gane suna cikin fa'idojin hadisin Mu'az, innaka sata'ati qauman ahla kitabi, za ka je ka samu wasu mutane ne masu littafi. To sai ka duba yanzu cikin garin Zaria, na sha faɗa muku duk inda ka ga gida a cikin garin Zaria daga shekara 200 zuwa yanzu, in ba gidan malami bane ma tukuna gidan liman ne, in ba haka ba na alƙali ne, in ba haka mafi ƙaranci a gidan akwai ladan daga shekara 200 zuwa yanzu. Ka je ka bincika wannan statistics din. To kar ka taɓa tunanin yanzu aka gina masallaci saboda kai ne ahlus sunna an ce maka ka zo za a sa ka liman, za a sa ka ka zama malami, ka je ka ɗauka ka zo tsakiyar wasu mutane ne waɗanda yake baƙaƙen jahilai ne, ka zo kana maganganu kawai irin wanda ka ga dama, sai ya zama littafin da kasa baka karantar. Wanda dattijo yana naira wucewa da keken shi yana tafiya gona, ya haddace shi shekara 40 da ta wuce. Kaga wannan yana daga cikin kwafsawar da shi yasa sai ku ji waɗanda galibi ba ahlus sunna ko bayan izalawa daga jin sai ai ba su yi karatu ba, rabu da su nan zai zo yana ta hura hanci akan bulondo mara, amma fa shi bai haddace ko babu ya bulondo mara din ba. Wani tsohon kuma yana na ya haddace bulondo mara ya haddace muktasar. Kaga ashe kenan ya kamata duk inda zaka je da'awa ka rinka lura da al'adun mutanen wurin, tunanin mutanen wurin, sannan yaya al'amarinsu yake dangane da girmama manyansu da kuma kiyaye mutuncin wanda yake babba ne. Yanzu a Murtaniya na Nawakish babban malami sai gan shi yana yawo kan shi ba hula ba rawani, sai a wanke raunin agoge sai ya sa shi a kafada haka ya aje shi kuma sai yana yawo. Yanzu wannan siffa ta yi kama da ta babban malami a cikin garin Kano? Ko kun fahimta jama'a? To a daidai lokacin da yanzu kai babban malami ne a Ibadan, in aka turo ka cikin garin Kano kai tafsiri, in ka tashi fitowa ka fito da riga a tamfa, ya za su gani? Sai su ga a'a malam ne da a tamfa ya? Ko kun fahimta? Saboda haka kun ga dole ka rinka karanta al'adun mutane. Wannan hadisin Mu'azidi yana gaya mana haka, za ka je ka samu wasu mutane ne masu ilimin littafi, to sai ka yi taka tsantsan ka san yaya za ka iya gabatar musu da maganganu. Ko kun gane jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Bayan wannan malam ya yi isharori da yawa a ƙarƙashin waɗannan kalmomi da yake cewa idan ka je ka same su sai ka fara musu sharhin kalmar shahada. Me yasa ga su da ilimi za a fara musu sharhin kalmar shahada? Saboda duk da ilimin nasu an samu gurɓata a cikin aƙidarsu, madadin Allah ɗaya ne sun yarda cewa Allah uku ne, don haka a kira su akan cewa Allah ɗaya ne. Kuma daga cikin abin da ya gurɓatu a cikin aƙidarsu shine ba su yarda da manzancin manzo Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. To kai kokarin kiransu zuwa ga manzancin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. wannan yake nuna mana muhimmancin aqida da tauhidi. Dan haka duk inda ka je to ka fara bada muhimmanci game da tauhidi, ka fara bada muhimmanci game da ainihin aqida. Idan haka ya faru to sa'annan sai kuma ka dawo zuwa ga mas'alolin da suke na ibada da na mu'amala da kuma al'amuran da zaka dubi waɗannan mutane su suka fi shafar su. Gari ne na 'yan kasuwa, idan ka zo sai ka bada muhimmancin karantar da su hukuncen kasuwanci. Gari ne na ma'aikatan gwamnati, sai ka bada muhimmanci game da yaya tsarin haƙƙoƙi yake dangane da kai ma'aikacin gwamnati ne. Gwamnati na da haƙƙi a kanka, kai ma kana da haƙƙi a kanta. Ba wai kai dan kai ne ma'aikaci shikenan kai ne kake da kowane haƙƙi, ita gwamnati ba ta da wani haƙƙi a kanka ba. Haƙƙin gwamnati ne dole ta biya ka albashi a kan lokaci, ta baka abin da ya dace, kai kuma haƙƙi ne a kanka ka je aiki a kan lokaci sai inda uzuri. Kaga dole a karantar da mutane haka, wanda wannan shi ne zai gyara wa mutane tunanin su gane cewa to ashe aikin gwamnati ba shi da bambanci da awo. Duk mutumin da yake awo dole ne ya kula da haƙƙin wanda yake aunawa, ko to haka al'amarin yake. Duk wanda yake aikin gwamnati dole ya kula da waɗannan haƙƙoƙi. A'a, mata ne aka naɗa ka a matsayin ka malami, ka rinka zuwa ka ne musu tafsiri. Waɗannan matan ba za ka zo kana taiwaita magana dangane da hukuncen zakka ba, za ka ba da muhimmanci game da yi musu tafsiran ayoyin da ke magana akan haƙƙoƙin 'ya mace tsakaninta da Allah, haƙƙoƙin 'ya mace tsakaninta da mijinta, haƙƙoƙin 'ya mace tsakaninta da 'ya'yanta, haƙƙoƙin 'ya mace tsakaninta da kishiyarta, haƙƙoƙin 'ya mace game da yaya zamantakewar gida, game da tsafta, mutunta miji, dangin miji, 'ya'yan miji waɗanda ta samu uwarsu ta fita ko uwarsu ta mutu, yaya za ta mutunta surukanta. Kun ga irin wannan sai zama kayi wa'azi a mahallin da ya dace kenan bayan mas'ala ainihin aqida. Sa'annan sai kuma mas'ala mai muhimmanci dangane da wannan hadisi, yana tabbatar mana da muhimmancin la ilaha illallah da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a fara da ita. Kar ku manta, ya zo a cikin wani hadisi wanda ainihin wato Ubadatu dan Samir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu allahul jannata ala ma kana min al amali. Wanda duk yashe da babu abun bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai bashi da abokin tarayya, yashe da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne, yashe da cewa Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne, kuma annabi Isa ba dan Allah bane, sai dai Allah madaukakin sarki ya halice shi ne ta hanyar umarni da jefa kalma ga annabi ga Maryam. Sannan annabi Isa ɗaya daga cikin rayukan da Allah ya halitta ne. Ya shaida cewa aljanna gaskiya ce, wuta gaskiya ce, Allah zai shigar da shi cikin aljanna din duk irin aikin da ya kasance yana yi, ko kuma duk kankanta ayyukan shi na alheri. To kaga wannan hadisin yana nuna falalan la ilaha illallah da muhimmancinta. Sannan wannan hadisin yana ƙara nuna mana cewa la ilaha illallah ita ce tsarin jininka daga duk wanda ya tayar maka kashe ka. Domin a cikin hadisi da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi, wanda Abu Huraira ya ruwaito da Abdullahi dan Umar cewa ya umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah. To wannan hadisin hadarin da yake nuna mana ƙarƙashin wannan babu shine duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah to jinin shi ya haramta, dukiyar shi ta haramta, matar shi ta haramta, sai in shi da kanshi ya taɓo haƙƙin la ilaha illallah din, shine in ya kafirce mata, in ya ridda ba addinin musulunci. To yin ridda kuma da hukunta ridda ba kai ne bayan ka hukunta wane ya ridda kuma zaka zubda jinin shi ka halatta dukiyar shi ba. Yasa wannan na daga cikin mas'aloli masu matukar muhimmanci da ya kamata musulmi su sani, tunda gashi har sahabbai an samu wani yayi kuskure, ya daga takobi zai kashe wani yana cewa la ilaha illallah, amma sai ce ya faɗi ne dan ya kare kanshi sai ya kashe shi. Yazo yana faɗa, annabi yana ganin yayi ganinta, ai na tasa wani kafiri a gaba, ina so in datse shi yana la ilaha illallah, sai nace ina, ya faɗi ne don ya kara kanshi. Manzo Allah ya ce wa hal shaqaqta ala qalbi, ka tsaga zuciyar shi ne kaga cewa ba dan Allah ya faɗi ba. Yace ya manzo Allah inna ma qalaha ta'assuman, ya faɗi ne don ya kare kanshi. Manzo Allah ya ce wa ma za tasna'u bila ilaha illa Allah, ya za kai da la ilaha illa Allah. To ahir idan mutum ya faɗi la ilaha illa Allah, duk wata matsala da ya gabatar ta laifi kafin ta, to ita yanzu ta zama mishi shield, ta zama mishi garkuwa, ba a taba shi. To ka dubi yadda zamani ya zo yanzu, yadda musulmi ke sha'awar shan jinin masu la ilaha illa Allah. Yanzu mai la ilaha illa Allah ya fi hadari fiye da wanda ya kafirce, wato rayuwar shi ta fi shiga hadari a wurin dan uwan shi mai la ilaha illa Allah fiye da wanda bai yadda da la ilaha illa Allah ba. Kun gani wannan yana daga cikin rashin sanin muhimmancin la ilaha illa Allah. Annabi Nuh alayhi salatu wassalam wata rana ya ce wa Allah, yana so Allah ya fada mai zikirin da yafi kowanne. Annabi Musa sai Allah madaukakin sarki ce ka faɗi la ilaha illa Allah, sai ce la ilaha illa Allah ya Allah, ai ga magari ce kowa ma yana faɗi, wannan yana son wani special one, yana son zikiri na musamman wanda kowa bai iya ba. Sai Allah ya ce ka faɗi la ilaha illa Allah, yace to la ilaha illa Allah kowa ya iya ta, ni ma ai na iya ta. Sai yace to ka sani da cewa da za a rubuta la ilaha illa Allah a wata takarda, a ɗauki halittun Allah gaba ɗaya na sama da ƙasa da waɗanda suke rayuwa a tsakanin sama da ƙasa da waɗanda ke rayuwa a cikin sammai duka, a ɗora su a wani gefe guda, su kuma sai a tayar da waɗannan abubuwa guda biyu, za a auna su da kalmar la ilaha illallah da ke rubuce jikin kati, da kuma halittun Allah baki ɗayansu da la ilaha illallah da mutane su, da mutane ne sun girman mai la ilaha illallah. Wato duk abin da kake zargin shi ya faɗi a ɗazu ko ya aikata a ɗazu, yanzu da kake ƙoƙarin ka hukunta cewa ya kafirta ko ya halatta a kashe shi, sai ya furta la ilaha illallah, to shi kenan waɗancan matsalolin su wuce. Sai in bayan ya faɗi wannan la ilaha illallah ta yanzu ne ya kafirce masa, amma kana zargin ya yi ridda, kana zargin yayi kaza, kana zargin yayi kaza, kana zargin yayi kaza, a cikin magana sai ce maka to amma ai ni musulmi ne kuma na faɗi la ilaha illallah. To yanzu ba guda ka ce mishi to ai kai kafiri ne, to in ma haka ne a ɗazu a yanzu ba shi musulmi ne don ya faɗi la ilaha illallah. Koda haka jama'a, akwai matuƙar haɗari halin da musulmi suka samu kansu a yanzu, ba fa a Najeriya ba kadai, wannan halin duk duniya ne jama'a. Saboda wallahi al'azim shekara biyu da ta wuce ko uku, abin ta kai ya faru a Madina a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a nan gaban inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, Turawa ne guda biyu kawai sai wasu yara suka sa bindiga suka harbe su. Kace me yasa? Wai saboda su Turawa ne, Amerika tana azabtar da musulmi a duniya don haka su Turawan Amerika ne, amma fa musulmi ne sun zo ne sun yi umara sun zo ziyara masallacin Annabi, saboda haka an kashe su, ga sunan an fito da gawar su za a yi musu sallah. Jama'a, wannan irin tunanin wallahi ba malamai ne suka dora matasa a kai ba, yan takife ne. Babu wanda zai faɗi la ilaha illallah sannan kana ganin halaccin jinin shi. Usama ta ɗan zai, manzo Allah yana son shi, shi ne ya yanke barna, shi ya kashe wancan mutum. Mutumin yana la ilaha illallah amma sai da ya kashe shi. Saboda haka jama'a, la ilaha illallah protective shield ce, kalma ce ta kariya. Ya rage ya faɗe ta don yaudara ne, ya faɗe ta don ya kare dukiyar shi ne, amma dai ya faɗe ta ko bai faɗe ta ba, ya faɗe ta. Kusa wani dattijo ya taɓa bani labari, wai lokacin da suka tayar da yaƙi na ƙabilanci tsakanin Hausawa da Inyamurai, ko wane ne wane ne, a daidai runabout ɗin nan na Muciya, in ka fito daga titin nan babban titi na Muciya, gidan ƙarshe da ke ɓangaren dama, sai suka sami Inyamuri
ya dafa teba zai ci, suka ce to ya gama ci su kashe shi, ya ce ai shi musulmi ne, suka ce ƙarya ne, ya ce la ilaha illallah ni musulmi ne, suka ce ba wani abu, ni da dattijan yake ba labari, ya ce ya gama cin teba suka nannaɗe shi a cikin katifa yana la ilaha illallah suna kunnawa katifar wuta sai da ya ƙone a cikin wannan gidan, yana la ilaha illallah suna kunnawa katifar wuta. Wallahi kun ga akan wannan mugun aikin sai shi ya samu aljanna sai a asararta. Sai da haka jama'a wajibi ne mu san girman la ilaha illallah, daga nan za a gane sirrin da ya sa manzon Allah ya fara da ita a cikin ainihin wato wannan hadisi don ya nuna ainihin matsayinta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sannan wannan hadisi yana nuna ad-da'watu ila tawhid qabla al-qital, kafin ku yaƙi mutane ko ku hukunta su da wani abu sai kun fara musu da'awa tukuna. Yasa an aka tashi tafiya da'awa jama'a ba ana tafiya da kayan yaƙi ba ne, a je a furgita su a ce inda ku musulunta da kun ganmu za mu kashe ku, a'a za ku turo malamai ne masu hikima da fasaha don su isar musu da saƙon Allah, sannan a ɗaga musu lokaci su yi tunani. So da duk abin da aka haife ka cikin shi ka tashi cikin shi ba ka iya barin shi a cikin gaggawa, kana buƙatar ka yi nazari. A ƙarƙashin wannan jama'a a musulunci ba a yaƙar mutane sai an fara kiransu zuwa ga ainihin kalmar shahada. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To fa'idojin wannan hadisi dai suna da yawa, amma babbar fa'idar ita ce at-tadarruj, bin al'amura sannu a hankali. Bin al'amura sannu a hankali. Na sha yin misali ku bi duk da kyau, yanzu kana riƙe da ƙwallo a wajen wannan aji namu, idan ka bugo ta daga waje da ƙarfi in ta zo za ta daki dango za ta koma da ƙarfi, amma kana so ta zauna ne ya za ka yi sai ka turo ta sai ga ta samu wuri ta kwanta. Wannan yana daga uslubin da ya kamata ka fahimta. Na'am, za ka ji ayoyin Alƙur'ani sun tayo da zafi, za ka ji wasu hadisai sun tayo da zafi, amma waɗannan ayoyin ba asali su ne uslubi na wahayi. Asalin uslubin wahayi yadda ka ji ya zo ne sannu a hankali. To sai in wani yanayi ya kama ne sai ka ji Allah ya ɗauki zafi akan mas'ala, amma ba haka ake nufin gaba ɗaya saƙon Allah ya zo ne da zafi ba. Na haka ba za ka tafi wa'azi akwa ibam ko inubu ko ina ne ba yalfa ka je ka jira da Allah ya ce qul ya ayyuhal kafirun, ba da irin waɗannan ayoyin za ka sauka ba, don waɗannan ayoyin gaskiya Qur'ani ne amma ba su ne asalin saƙon da suka fara sauka ba, sun zo ne in response ga wata halaye da aka shiga. Sai kun fahimta jama'a? Idan haka dole ne gaskiya mutane suna buƙatar bayan sun yi karatu su samu wani ilimi da ake kira fiqhud da'awa, yaya ake da'awa. Yasa wannan malamin jama'a bayan da ya sharhin hadisin Mu'adh ɗan Jabal ɗin nan ya yi sharhin wani hadisi wanda shi ma ya ƙarfafi matsalolin da'awa ne ainihin a cikin shi, hadisin a Arabi. Sai da ya sharhin hadisin nan na Balaraban ƙauye wanda ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ana zazzaune ya shigo cikin masallacin shi ba musulmi ba ne, ya samu wuri ya zauna. Can da ya ji fitsari sai ya samu wata kwana cikin masallaci ya tuɓa fitsarin shi kawai sai ya fitsari. Sabai suka tashi sai yanzu Allah ya ce ku saurara, shi yanzu ba shi yake watsawa ba, su yake watsawa ku ƙyale shi. Saboda na farko fitsari idan ya tawo ba da control, ba duka ƙara injibe shi zai yi ba, haka ne ko ba haka ba? Don duka yana ƙirƙiro fitsari balle ana cikin yin fitsarin, duka ƙara taho da shi, don haka Annabi ya ce ku ƙyale shi. Da ya gama fitsarin sai ya tsire guga guda na ruwa a zuba, sabon nan dab sun kusa su yi mishi duka. Nabi ya ce a ƙyale shi, aka zauna aka ci gaba da wa'azi ko karatu. Can sai mutumin nan ya natsu sai ya fito yanzu zai musulunta. Da ya karɓi musulunci sai addu'a, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, Allah da ni da Muhammadu kadai za ka ji kanmu, amma bayan mu kaka hada da kowa su wa yake nufi kowa, waɗannan da suka daya za su bugai. Ina fata an gane su yake nufi a nan. Abubuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya duba, sai wannan mutumin ya ji labarin an ce muna dukan mutane ne ya zo ne ya gani, kafin da kawai ya iya togala shi bari mu gani bari mu za su da kan din kuwa ko sun fahimta jama in aka doke shi ya tabbata dukan ake ko bai tabbata ba
ya tabbata
sai annabi ya ce ku kyale shi sannan bai ji azab ba bai ji saƙon ba aka bar shi yanzu yana tsaye ji saƙon bai ji saƙon sai ga shi ya musulunta to sannan ka duba wani mutum kuma da ya taho da raƙumin shi a guje yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga kan raƙumin amma sai ya jawo raƙumin nan sai ya shigo da shi cikin masallaci ka duba wani mutum ya taho da babur ɗin shi daga ƙauyensu yana zuwa madadin ya fakin babur a wajen masallaci sai ya shigo da babur ɗin shi cikin masallacin ku da tayar da fanka da AC da ya kondishin da ko menene ne ya kafe ya tsaure raƙumin shi ya zo sai ya ce annabi da sahabbai barkanku da asuba in sabahan barkanku da asuba ayyukum muhammadu cikin ku waye muhammad sai suka ce hadha ar-rajul al-abyad al-muttaki wannan farin mutumin nan da yake kashin jire sai ce abn al-muttalib kai ne dan abu muttalibi yake kat ajabtu kana amsa maka kaga a lokacin inda wata fada ke ta farkin gargajiya sai an nakada mai duka tukuna ya aka ma yi shigo da raƙumi tukuna bai ga mai martaba ba sannan bai shigo da yin sallama ba madadin a ce tashi jahilin banza jahilin wasi munan cewa ake assalamu alaikum nan ba kauyen ku bane amma bai sani ba ku da kuka san assalamu alaikum shi in sabahan ya sani barka da asuba kuma yayi sai nabi kenan na uku da ya shigo wannan wuri dubi cewa ayyukum muhammad cikin ku waye muhammadu lakin sai tsaka shi sai kai Allah yake ba a cewa muhammadu la tuj'alu du'a ar-rasul ka du'a rasulullahi zaka ce yayi shi bai sani ba sannan da yake mishi kai ne dan abu muttalib sai yake na amsa maka sai yake na zo zan maka tambaye ne kuma zan tsananta maka a tambayen amma kaka ji haushi na Annabi ya ce bismillah kaga abin kamar da gayya amma ana ba da gayya bane atiye kawai kayan sa haka take kowa yanayin garin kowa haka zai zo ko kun fahimta ko da aka sai ce dan aikin ka ya je ya ce mana ashe da ba abin bauta da gaskiya sai Allah gaskiya ne yake gaskiya ne kai ka aiko shi yace ni na aiko shi kai din kuma Allah ne ya aiko ka yace Allah ne ya aiko ni ya ce zakka ya ce sallah biyu ya fada yace to dama an yi mana wa'azi ne amma muna shakka ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane shine suka ture ni na haka ni yanzu na musulunta kuma na yi maka alƙawarin duk mutanen garin mu zan musuluntar da su sannan kun sa abin mamaki sai yace daga kabilar Banu Bakar ibn Sa'ad nake ma'ana daga kabilar da ka sha nono garin ta Halimatu Sa'adiyya ka ganda ya sa an mai duka a shekawun shi ko kun fahimta idan haka dole ne a cikin ainihin aiki na da'awa jama'a ka rinka karanta yaya al'amarin mutane yake sannan kuma sai ka dubi me ake bukata akwai garin da in kuka tafi wa'azi ko ba wa'azi za ku fare ba a'a za ku dubi wannan garin suna fama da talauci talaucin da yake ba sa iya zuwa asibiti da haka sai ku ce shi kenan ku je ku samu likitoci shi yasa ku je ku samu kasusuwa na da ni akan ibi da'awa aikin Allah dole ne masu da'awa su zama suna da abota da wasu professionals masallacinku ku zama kuna da lauyoyi masallacinku ku zama kuna da zumunci da 'yan sanda masallacinku ku zama kuna da zumunci da likitoci saboda mas'ala za ta taso za ku tafi ƙauye kaza da'awa sai ku je sai ku samu likitocin aikin gona sannan su ba ku shawarwarin irin magungunan da matsakaitan manoma suke nema sai ku tara kuɗi 50,000 sai ku siya in aka je ku je ku gaida mai anguwa ko dagaci ko hakimi da liman hakimi a zo mishi da rawani da alkyabba liman a zo mishi da katuwar da duma da buta su talakawan gari kuma sai a ce wa liman da dagaci to zan kai daɗe daga cikin garin zariya muke sai ka biya ni dattijo ya ce zariya birnin ilimi ina fata an gane. Lamke dade mun kawo ziyara ne kasarka, muna son mu sadar da zumunci tsakaninmu da jama'arka. Shine nan duk likitoci ne, manya-manyan likitoci ne na harkar gona, suka zo za su taimaka wa jama'arka. Za a yi feshi a gonakinku na magunguna. A kwanan biyu ana feshi, jama'ar gari suna jin daɗi. Sai rana ta uku sai a ce to kuma cikin tawagar tamu da yake daga Zaria muke birnin ilimi, ga wani babban malami ne ya haddace Qur'ani ijin 60, ya yi kaza, ya haddace Lawali da Sani, ya san kaza, ya san kaza, a tara mishi ƙasa. Da haka to wannan malami yana so zai ɗan ainihin yi wa'azi ko da minti 5 zuwa minti 10. Sai ga sarki ya ji daɗi, an tara mutane. Hakan abin da ya shafi likita ne, likitan ido ne, likita ne na gyambo, likita na yara, likita na kaza, likita na kaza, duk irin waɗannan abubuwan. Sai da haka kun ga ashe in kuka tashi zuwa da'awa, ba wai kawai za ku dira ku masu wa'azi ne kawai, kun kwaso buhunhunan kaulasa da buhunhuna na bid'a, ku zo ku zazzage a garin kawai ku fita. Ina fata mun gane. Akwai wani abu da kuka zo da shi tukuna? Sabibi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da wa'azi ya fara ko kuwa da halaye na gari? Da halaye na gari. To ana so kafin ka fara da'awa ya zama kana da wani platform, kana da wata sharar fage da ka gabatarwa da mutanen na halaye na gari, ko wasu ayyukan alkhairai, ko dawo miki wasu abubuwa. Baka ji abin da Khadija ta faɗi ba? Ta ce kalla, lan yukhziyaka Allah abadan, innaka latasilur rahim wa taksibul ma'adin wa tu'inu ala nawa'ibil haqq. Kana alheri, kana taimakawa talaka, kana kaza, kana kaza, kana kaza. Na haka ba za ka zo ka fara wa'azi ka zo ka samu matsala ba. Amma kawai kai abin da ka dogara da shi, ka je ka yi degree ko ka je ka yi masters Arabic and Islamic studies, ka haddace Qur'ani, ka tattale ayoyinka da duk wanda ya saba musu, kuma ka ce kafiri ne. Ya abin da ka zo da shi kenan. Ba a bar ta fa'ida. Don haka ku kiyaye jama'a, ku dubi irin yadda jam'iyyatu tansiriya suke, ku dubi yadda kiristoci suke jama'a. Yau shekara 40 kiristoci sun je sun gina asibiti a garin Gwarzo. Shekara 40 ne burinsu su samu wasu da za su musulunta, da za su shiga addinin Christianity. Akwai ƙauye da na je ne bincike a bayan garin Yola jama'a, jihar Adamawa. Kiristoci sun je shekara 50 sun yi asibiti da abubuwa. Da ƙarshe dole sun yi convertin mutanen ƙauyen gaba ɗaya mabiya addininsu. Sannan tafi jihohi irin su Borno da Adamawa ɗin, zai ga gauruka irin su Garkiɗa, sun je sun yi asibiti, sun yi kaza, sun yi kaza, sun yi kaza. Amma tsakani da Allah jama'a, ƙauyuka nawa ne na Magajawa musulmi suka je suka gina masallaci wanda za a kira shi Islamic Center? Sai fa an musuluntar da su ne. Sannan sai ce to suna buƙatar masallaci. Sai sai ce to a tara 50,000 a je a kai musu, tunda mutanen ƙauye ne, su gina masallacin ƙasa. Ana nan sai a samu wani ƙwaya ɗaya shiga addinin Christianity, sai ga an zo an yi coci wanda dukkan gidajen garin za ta siye su. Wannan yana daga cikin abubuwa na lapsus jama'a, waɗanda har yanzu al'ummar mu kansu ya kasa wayewa. Wato in kuka tashi ba wai ina faɗin da'awa ne a nan, don na ce muku aikin da'awa ƙari ne akan aikin wa'azi, ya fi aikin wa'azi. Za ku je ku samu gari ne wanda duk Maguzawa ne, sai ku je sai ku gina asibiti. A gefen asibitin ne za ku yi makaranta, a gefen asibitin ne za ku yi masallaci ɗan ƙarami. Don haka asibitin shi ne target ɗinku. Garin su kawo marasa lafiyarsu, su kawo kaza, su kawo kaza. Daga haka ne wani zai fahimta, wani za a kyautata mishi. Profesa Ishaya Abdu, ba zan gaji ne gaba da baya, ɗan nan ƙasar Ikara. Mahaifinsu ne ba yi da lafiya, Bahaushe ne put musulmi. Profesa Ishaya Abdu tsohon vice chancellor ne a nan jami'ar Ahmadu Bello, medical doctor, medical consultant, amma yanzu reverend father. Bahaushe ne put bazazzagi, ɗan ƙasar Ikara. Mahaifinsu ne ba lafiya, aka watsar da shi, turawan mission suka zo suka riƙe shi, suka yi mishi magani, ya mutu a hannunsu. Shi Abdu ɗin shine sai suka kwashe waɗannan ƴaƴa sai suka kai su ainihin musafa suka rike su. Sai sa da ga gasu nan dukkan su wanda ka taba tun daga James da Yalasu da wace ce Halima da wace ce Fatima, gasu nan zaka ji su gar, sannan ka ji ƴaƴan su Hausa a bakin su rangadadau. Idza ranar da James ya rasu da mai jawabi ya miƙe a coci cikin musafanan zai jawabi, sai ya fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Sai yace haka ƴan uwan mu Hausawa musulmi suke faɗin an yi rasuwa. Hausawa ne su gar. 1984 nan muka je musafa muƙabala, nan 1984 muka ɗibi mutane masana ilimin Bible, masana kaza. Ashe gaba ɗaya ma wannan philosophy ma kuskure ne, domin ba abin da suke bukata ba kenan. An je muƙabala da su, a nuna musu cewa akwai kurakurai a cikin Bible, duk aka gama su kuma sun ɗauko wani Reverend Father Bahaushe ne pul daga manumfashi, sunan shi Dan Juma. Aka zo aka tattauna su Malam Hassan Idris Akwaruba, su ne manyan malamai masana Bible. Aka duba aka kure su, shi wannan ainihin Reverend Father Dan Juma sai miƙe yace, kai Hausa a ƙarya kuke, yace ba zan musulunta ba. Yace ƙarya kuke, ba zan musulunta ba. Yace ina ba ma guje na kuke zuwa gidanmu kuna karɓan zakka, kuma mana rubutun sha muna sha, kuna ba mu gudala muna ɗaurawa, ba ku taɓa cewa in shiga addinin musulunci ba. Sai da na karɓi littafin Allah, sai ɗaga Bible haka a gabanmu 1984. Yau shekara nawa? Yau shekara 27. Abin da ya faɗi gaba ɗaya babu ƙarya balle kuskure. Menene mutanenmu suka yi a ƙasar nan? Zuwa ake har yanzu in ka je ƙauye za ka samu limamin garin ba a kiran magogawan ƙauyen zuwa addinin musulunci, amma duk abin da ya same su za a rubuta musu Qur'ani, za su sha, za a ba su laya, za a yi musu fatihi, za a yi musu duba. Amma su zo su ke musulunci fa ba za a kira su ba. Mun je wani ƙauye nan hanyar Kano, nan cikin wani surƙuƙi, ba na iya tuna wurin, don shi ma yanzu shekara 20 kenan, 1990. Wani dattijo ya musulunta, ya musulunta cikin matan shi guda biyu suka musulunta, ƴaƴan shi guda tara suka musulunta. Sai tashi ya jawabi a natsi, dattijo ne na tsatsu don ko a lokacin ya kai shekara 60 da wani abu. Ya ce to dama in ba don naka ya ƙi ka ba, ni kai ka shiga addinin bare. Ya ce muna nan a ƙauyen nan aka haife mu da iyayenmu da kakanninmu da Suleiman. Ya ce amma Suleiman ba su taɓa ce bane mu shiga addinin nan. Jiyansu da mu in sun wuce muna shan burkutu, su yi mana ashar su zazzage mu. To abinda ba a gayyato ka ba, ka yi karambani ka kai kanka. Ba ba ku ne ba Hausa ya fika Hausa ma kai ba Hausa cikin Zaria ko wani Sokoto ko kan ya fika Hausa. Yace to haka kuka ba mu. Yace Bature ya tsallako daga Ingila har ya zo ƙauyen nan. Yace mu bi shi, sai muka bi shi. Yace to tun da kun dawo kun ce mu taho, to mun taho. Haka yin jawabi na tsatsan dattijo ne. Me yake nuna ba a ce musu su zo ba, sannan an taɓa sarki a ƙasar zazzau ɗin nan jama'a da ya rinka kama arnan kudancin Kaduna. Duk wanda aka kama kawai sai a je a yanka shi a kogin Kaduna, har sai da kogin ya zama polluted, ya gurɓace, ya zama jawur. Abinda ba ka ce me suka yi. Sannan Hammanyaro Amobi menene ya rinkawa ƙabilu waɗanda suke wannan yanki tsakanin jihar Adamawa da jihar Borno. Za ka je ka duba a duk Najeriya ta arewa a yanzu babu inda ake bakin kafiri da kafirci irin wannan tsoki daga Nuhu zuwa abin da ya tattare wannan yanki da za ka taho har ka taho ka shiga ainihin jihar Borno. Uba Askira da makamantansu, Uba da ɓangaren Adamawa da makamantansu. Me yasa? Fulatani ne aka samu wanda su a wurin Fulani wurin jarumi ne ya rinka kama waɗannan ƙabilu yana kashe su, shi sai addini yake cewa su shiga ba a kai in kai ba bulakari bane to kai ba ka da yancin karayi idan kai ya rinka kashe su ya rinka kashe su in ya kashe ya kashe wasu kuma sai ya dide su sai a rinka yin gini guda biyu katanga guda biyu ana tura su a tsakiya haka da ransu har sai da turawan jamus suka zo suka kama shi da ransu a helicopter suka tafi da shi haka yanzu ka samu dattijo dan shekara 70 80 90 wanda an yi wa iyayensu haka suna jin tsoron wannan hammanyaro ba sa iya zagin shi har yanzu gani suke za a sake shi ya dawo in ya dawo ka san shi ga uku haka in ka ji iyayen su ce karfa ma a cikin don kai shi din sai da gele hira da su abin da zaka ci ne dinki ne ba kira zuwa ga addini ba kashe su aka yi ta yi waye ce addini na bahaushe ne waye ce addini na bafulatani ne waye ce addini ma na balarabe ne ba quraishi addini ba na kowa bane na Allah ne kai Allah ne ya ga damar yi aiki da kai kuma ka ci amanar shi sannan nan malam Abdulhamid limamin Hanwa ya taɓa ba mu labari yau kusan shekara 20 da wani abu shi ma ya shiga nan ƙasar Zazzau din nan kudancin Zaria yana wa'azi ya samu ga wani kasaitaccen sarki dan boko da shiga tsafirin ta musulmi amma kirista ne shi ya kawo mai ziyara ne gaisa a san juna kuma shi malami ne ya kira shi zuwa ga addinin musulunci lokacin yana da katon mashin din shi zaki ya marhabe shi ya mishi goma ta arziki ya ce amma gaskiya ba zai musulunta ba yace me yasa yace to alfafa ta malam da a ce ku musulmi kun so in yi musulunci yace zan tashi ne a musulunci yace ubana talaka ne a garin nan manomi ya zo gurin limaman garin nan tun ina karami yace yana son ya karba addinin musulunci aka ce to zai kawo rago uku da nashi da na baban shi da na babar shi yace a tarihin gidan da ba a iya yanka kaza mutanen da ba sa iya cin kaza guda ɗaya an ce su kawo kaji uku raguna uku yace saboda babana yana son ya musulunta yaje ya yi ta noma ya tara kuɗi ya siyo raguna guda uku ya kawo da ya kawo ragunan shi fa sarkin ke ba malam Abdulhamid labari yace ala gafa ta malam da ya kawo ragunan ba sai a musuluntar da shi ba in ya so a ci gaba da ɗora mai wahala yace amma sai suka ce a'a da saura sai suka yanka mai wata katuwar gona suka ce sai ya nome ta tukuna yace yana cikin noman ta ya rasu yace ya rasu turawa suka zo suka ɗauke bai musulunta ba su ba shi ba sai ya nome kuma yana noman ya mutu shi ɗan abin da yake cewa da ubanshi ya kawo ragunan uku me kamata sai a musuluntar da shi a bisa zaluntar shi da aka yi sannan a ci gaba da zaluntar shi kaga dai in ya mutu ya mutu a musulmi majlis musulmi da aka zalunta amma a'a sai aka ci gaba da zaluntar shi da wahalar da shi har ya mutu yana noma ba a ainihin dora mai kalma ba yace to tura suka zo suka dauke ni yaje ne karatu a hannunsu na dawo na zama duk kauyen babu dan boko wanda kanshi ya waye kamar yace kaji dalilin da aka tashi aka nada mini sarauta yake kuma sarautar da a gidan musulmi take gashi ta dawo gidan mu yake ni kuma ba musulmi bane yake kuma ƴaƴana yanzu ni kaina a Ingila suke karatu me yake nuna kaga ƙasa ta koma hannunsu duk sakamakon wannan danyen aikin to abinda nake cewa jama har yanzu fa wannan fitinar tana nan tana faruwa ka je ka shiga yankunan mu gaba ɗaya ka ga cewa me ake yi yanzu dan girman Allah ya kamata a ce har yanzu bayan jihadin dan soje da shekara 200 a ce har yanzu a kewaye da nan kasar Zazzau akwai kitsa akwai maguzawa waɗanda ba su taɓa shiga addini da maguzanci suke ya kamata yanzu a ce a yankin Sokoto akwai ya kamata a ce a yankin Katsina akwai ya kamata a ce a yankin Kano bai kamata ba wannan kalubale ne musamman ga waɗanda suke ji daga cikin waɗanda suka shirya wa da'awa daga cikin matasa da malamai da masu mulki da ɗan siyasa da masu kuɗi da professionals waɗanda za su sa kansu domin duk waɗannan abubuwan ana buƙatar su a fagen da'awa karka taba daukan cewa da'awa aiki ne na malamai. Wasu malaman suna nan suna son su yi aikin da'awar, amma ɗaurin gindin da suke bukata a wurin sarki ne, ɗaurin gindin da suke bukata a wurin ƴan boko ne, ɗaurin gindin wurin ƴan siyasa ne, ɗaurin gindin wurin ƴan kasuwa ne. Mutum yana da motoci guda 50 su ne mishi gari kasuwa gari kasuwa, guda nawa ya ware ana hidimar addini? Sannan yana sa ran ya mutu kuma malamai su wasu tsaya akan gawar shi. Saboda haka jama'a, aiki na da'awa jama'a shine aiki mafi ɗaukaka. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Bari mu koma cikin karatun littafin nan. Na'am. Wa alaikum. Malamin sun tabbatar da cewa wanda yake rayuwa cikin musulmi in ya faɗi kalmar saboda ya san ita ce hanyar shiga, da mijin ya shiga ɗin shi kenan ya shiga, in ya je sai dai a mai bayani. To amma matsalar da take faruwa in fa ba ku manta ba, a nan ƙasar duk wanda bai rayu shekara 30-40 da ta gabata ba, fa ba ka san ƙasar nan ba. Asali an ɗauki addinin musulunci ne an sa shi in a cultural baggage, wato an saka shi a wata jaka ta al'ada a yanke, an ce in ba a baka ba ma ko ka yi ba, domin ya laɗifu ce da kul huwallahu, in ka kwafa ka je ka shafi a ce ba ta yi ba don ba a baka ba. Ko kun fahimta? Kul huwallahu fa ka buɗe Qur'ani in ka rubuta a allo ka je ka sha a shekaru baya sai a ce ba ta yi ba don ba a yi baka.
Waɗanda suka
karfi musulunci
ba,
in
suna
jifansu
da mugun
kalma su ce masu ce, eh, ya ce mini tudabbe, ya ce tudabbe, ya ce ka shiga musulunci muna nan ɗin. Akwai sarkin da ni ya gaya mini haka, na je ni yi wa'azi a ƙasar shi, ina zuwa ya ji daɗi a siyasa na sidi nan na hannun sifati salati, yana ta murna ga ni na zai sai ya aiko a Abuja cewa to ni baƙon shi ne. Na amsa muka je, ni kuma da zai gari sai sai suka ji haushi, dan na zan je wurin shi nace a'a ni ba kwan shi ne, na yadda na karba. Ya ji daɗi, ya gama sai keɓe ni in an exclusive room a ɗaki muka gana haka. Yake to malam yadda kai wa'azin nan sai ka ƙara nuna wa su malam da girma na babana na da rai, muka zo muka shiga addinin musulunci. Saboda haka yadda suka fahimci musuluncin nan ni ban fahimce shi ba. To wajibi ne su rinka nuna mana yadda al'amuran nan ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza. In na yi magana na ce musu to ni na karanta wani littafi na musulunci an ce kaza, sai ce mini kada Allah ku rabu da shi yaushe musulunta ba, muna nan ɗin ni da shi sarkin a fada shi yake gaya mini muna zaune a kan kujera. Wannan magana ɗan sai ya yi magana ta a cikin littafin Nur al-Albani, yake cewa na daga cikin sharrin da ke faruwa a ƙasar nan shine gori ga wanda ya musulunta. Sai ya ce goranta wanda ya musulunta kafirci ne kuma. Ba kyau. Ba daidai bane. Ba daidai bane jama'a. Shi musuluncin nan da kake gani kai ma musulunta kai. Kai ma karɓan shi kai. Ba sama ce ta fashe aka zube da iyayenka cewa su musulmi ba ne. An taɓa samun wata rana a tarihin gidanku wanda babu musulunci? Allah ya kiyaye. Wato an saka addinin musulunci ne dai haka ɗin kawai. Niyya ba za ta yi ba don bai furta ba, sai in ya furta. Kuma a lokacin za su tsoratar da kai ne ma ba za ka faɗa ba. Sai an baka. Ya ce ba a baka ba yi. Sun cuce shi don Malam Abdulhamidu ya ce lokacin da shi sarkin ya faɗi wannan labarin sai ya fashe da kuka, wato yana ta'assufin abin da aka yi ubanshi. A nan 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 ne wajen ƙasashen nan na kaciyar kafancen da sauransu ɗin nan 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 kusa fa. So na? Aha, sarkin Kagoro ne. Eh, Limam Hawa. To ka ji na sarkin Kagoro. Wa alaikum salam. Hakika ka ko mai da dama yana kan su. Malam menene malikiya suka ce ne a fiqh cewa akai iliman na hudu ba wani yaje ya ce mishi zai musulunta aka ce da tsaye da hudu bare ya musuluntar da shi, in ba haka ba shi ma kuka ce ya fita musulunci. Limamin ba za a bi shi sallar juma'a ba, ni ya gama hudu ba sai a janye shi a ce fita kai ba za a bi. Ba a jinkiri malam, mutum ma zai ce zai musulunta ba a jinkiri. Ka fara ba shi kalmar tukuna sannan kai mai bayani, domin ajali in ya zo ba zai jira cewa to ana mai sharhin kalmar shahada ba. Wallahi akwai hadari jama'a.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh, na rukuya cewar ita ba musulma ba ce ya halatta maslaha tana sa a yi wa wanda ba musulmi ba rukuya. In ko karanta Badruddin al-Aini a cikin Umdatul Qari sharhin Bukhari ya kawo mas'ala a babu rukuya a cikin kitabun tibbi, Aisha Allah ya tsara mata yarda ta ainihin zaunar da wata yadda ba musulma ba ta nemi rukuya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya same ta yace mata me kike, tace kuntu arfiha wa ualijuha, ina mata rukuya ne ina mata magani, sai yace alijiha bi kitabillahi, yi mata da littafin Allah. Hadisi ne sahihi yana cikin ainihin sahih na Ibn Hibban, sannan hadisin Abu Dawud wannan mutum kafiri ne wanda ainihin wannan sahabi ya zo mishi rukuya wanda yake mahaukaci ne. Sahabi ne ya ba daga yin annabi, sai ga wasu mutane suna daure da wani mutum a jikin karfe, suka ce ga shi nan ya haukace yana ta dukan mutane mun daure shi, mun ji labarin ka je ka musulunta ko ka zo da wani abu daga cikin abubuwan da mutumin ya zo da shi su ba musulmi ba ne, amma kuma ya mishi rukuya ya karanta mai Fatiha bakwai da safe, Fatiha bakwai da yamma, ya yanke suka kace ta suka bashi. Hadisi yana cikin Abu Dawud. Sannan hadisin Abu Sa'id al-Khudri na cikin Bukhari da Muslim, wannan dagacin kauye shi ma ba musulmi ba ne. So maslaha tana iya sa wanda ba musulmi ba jama'a za a iya mishi, ba musulmi ba ne sai kai mishi, don ai kai za ka yi abin da yake daidai ne, ba za ka yi ne yadda su suke ba. Kamar yadda ka ce an sa ta yanka kaza ta yanka kaza ta yanka kaza, sai ka ce mata a ba haka ba ne. Za mu yi miki magani insha Allah ta'ala, addinin mu ya zo da magunguna. Sun zo sukan same mu sau da dama wallahi, an ce kuna da magunguna kaza 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 kaza. Haka wata arniya a Abuja ta taɓa wata mata ɗanta ta zo da shi nan zariyar rukuya, wata mutumiyar Sokoto ce. Shi ke nan ashe lokacin suna makwabtaka da wannan arniyar, yarinyar ba ta da lafiya, ita ta zo da ɗan nan zariya. Daga baya bayan yarinyar ma ta girma, ita wacan ta rantsake, sai wannan arniya ɗanta ya kamu da cuta irin ta wacan, duk ta bubbuga abin da za ta buga na coci da komai ɗin. Ina ce ta zo tana roƙon wannan, wannan ka ci sai muka haɗu da wannan mata, ita yadda na taɓa wa ƴarta a banki ne. Wallahi gashi gashi matan nan ta matsa ta matsa ta matsa, in kawo ta zariya amma na ga ba musulma ba ce. Sai wuya za a yi an yi wadda ba musulma ba, nace babu lafi. Nan ta ce sai ta buga mata waya, nace mu haɗu mun sallaci kaza, akwai ustazai a wurin. Sannan su ustazai muka ce shi kenan, ga waɗannan guda biyu za su yi wa aiki magani. Arniya ce aka je Allah cikin iyawar shi da rahamar shi a cikin kwana uku yadda ta warke. Kun san cewa ita ta biya ustazu ɗaya ya tafi yin muƙabala a jami'ar Islamiyya, yanzu yana can ɗalibi ne 300 levels ko 200 levels. Ita ne amma. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya halatta maslaha ce take kawo ba. Na'am. Shi ne sai a yi mata magana in za ta zo. In za ki zo sai a ce to ki sa decent kaya. In ka ce decent ɗin nan za ka ta ɗan sa wani ɗan matsatsen siket ne na atamfa. Shi ne ita bisan da aurenta, an ta zo sai ku yafa mata hijabi. Ya za a yi, Allah ya kiyaye. Wannan rukuyar jama'a tana daga cikin hanyoyin da'awa a musulunci. Rabi'an Malam ya ce na hudu, ya kulli subhanahu wa ta'ala li nabiyyi, Allah mai tsarki da ɗaukaka yana cewa annabin shi sallallahu alaihi wa sallam, qul fa anzir, da Allah ya ce wa annabi qul fa anzir ɗin nan
sai ce wa laqad qama sallallahu alaihi wa alihi sallam, hakika manzon Allah ya tsayi din wa zalla qa'iman, kuma ya ci gaba a tsaye ba'daha, bayan wannan umarnin, aksara min 20 sana fi da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, fiye da shekara 20 manzon Allah yana tsaye yana aikin da'wa. Wa hadha al-amr lam yakun khassan bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wannan umarni na a tashi ayi da'wa ba umarni ne da yake bance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa kama anna iqra li Muhammadin wa li ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li ummati Muhammad, ko yace fa kama anna iqra li Muhammadin wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda iqra ta Muhammad ce da al'ummar shi ko, wa kama anna wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijlaka fahjir laysat khassa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda waɗannan ayoyi da aka ce ka girmama ubangiji ka tsabtace tufafinka ka kaurace jima'aka ba wai take banji Muhammad bane ko sallallahu alaihi wa sallam, wa kadhalika qum fa anzir laysat lahu sallallahu alaihi wa sallam khassa, haka wannan ayar ma ba ta shi bace shi kadai ballahu wa li ummatihi, gare shi ce shi da al'ummar shi. Wa kama yahrisu ash-shakhsu ala taharati thiyabihi intilaqan min qawlihi wa thiyabaka fatahhir, kamar yadda mutum yake kwadayin tufafin shi su zama tsabtatattu saboda koyi da magana Allah, da Allah yake ka tsabtace tufafinka, bala budda an yahrisa ala ad-da'wa intilaqan min qawlihi ta'ala qabla dhalika qum fa'anzir, haka wajibi ne musulmi yayi kwadayin da'awa kira ga Allah madaukakin sarki saboda bin umarnin Allah wanda yazo kafin nan da Allah yake cewa ka miƙe kai gargadi. Wala budda an natanabbaha ila anna qawluhu ta'ala qum fa'anzir jaa mutaqaddiman fi bidayati al-awamir kulliha, wajibi ne in dai muna tsabtace tufafin mu ne ko muna tsaurace gumaka saboda wannan aya ko, to wajibi ne mu fadaka akan cewa ai kuma umarni da da'awa shi ya fara zuwa kafin wannan. فلماذا يغفل المسلم عنه, تو دم المسلمين كي غفلا غمد دعوة اما با غفلا غمد صبت كي تفافش ويتجاوز به الى الاوامر الاخرى اما كي امرني دعوة يقوم كونس امرني فلا بد من القيام بهذه الاعمال جميعها, ما لهي كي واجبين اطيب دكا ودنا ايوكا غبات ينسو. فتصور شخصا يقال له قم فانذر الا يقفز, wannan yace ka suranta mutumin da za a ce mishi kai tashi kai gargadi, yace ba zai zabura ba, ala yasib, ba zai ainihin kazarkazar ba, wai hubba, ya ainihin yunkura, waqifan, yana mai tsayuwa, fazi'an, yana mai zabura, ka anna hunaka khataran qadiman, kamar ga wani hadari ne yana zo yana ainihin iso mishi. Ma'ana in aka ce qum fa anzir, kamata yake tsalle ka miƙe, ba wai a ce qum fa anzir kawai cewa a yanin da annabi ake ba ko da malamai ake, malam yake cewa wa an hunaka akhtar min an yamuta al-fard ala al-kufr, akwai abin da yake hadari fiye da mutum ya mutu yana kafirci, ba abin da yake haka. Malam yake cewa fa hal nastash'arna hadha al-ma'na, shin mun taba jin wannan ma'ana a jikin mu? Jama'a kun gani abin da ake cewa, akwai abin da yake hadari mu bar mutane suna mutuwa kafirai, to yanzu mutane nawa ne suke mutuwa kafirai ke wai da mu? Yanzu ka duba ka ga a unguwarku akwai kafirai, me kuka taba musu na da'awa a ce lokacin sallah yayi, banda abincin gidajenku, sai a ce kowa ya dafa wani abinci na musamman a zo a kafa wani tanti, za a kira su Juliet da su Juliana da su Okonkwo da su wane ne, a ce su zo za a ci abincin sallah tare da su, haka ci abincin sallah tare da su za a faɗi kalma ɗaya biyu, sakamakon ne sakamakon zama da ake da su tsawon lokaci suna ganin kyawawan halaye, don ba wai za ku taɓarna ba, suna gani ranar sallah ku dafa shinkafa da kaza ku ce zai su ci zai su shiga addinin musulunci, kun mai da su wawaye, suna da hankalinsu suna da tunaninsu, ashe kenan kamata ya zama da kuke da su suna nan suna karanta halayenku na gari, to ranar sallah ku kafa wata ainihin rumfa aka zuba kujeru aka gayyato su, babu ne je har pastors za ku iya gayyata a zuwa ci, sai a ce ana son a bayyana musu halayen musulunci ne game da gaskiya, wani ya miƙe magana game da gaskiya, sai zama kafin ya faɗi maganganun da zai faɗi shekara biyar da ta wuce suna ganin gaskiya. Idan wani su yi abin da ba daidai ba ko aka yi abin da ba daidai ba su ga cewa an goyi bayan wanda yake ba musulmi ba saboda shi ke da gaskiya, to yau an ce musu addinin musulunci addini ne da ke kira zuwa ga gaskiya, za su fahimta. Amma yanzu dan ka zo kana ce musu su musulunta, addinin musulunci yana da gaskiya, yana da riƙon amana, yana da kaza, sai ke tsaki ke aikin banza. Duk waɗannan abubuwan da kake gani kake faɗi, duk ana ganin su a jikinka kana saɓawa, ko kake ma musulunta mu zama irin ka. Wani kafirin in ya auna rayuwar shi da rayuwarka, ya san ya fi ka natsuwa, ya fi ka kula da amana, kuma ka zo kana ce mishi ya shiga musulunci ya zama mutumin kirki, bayan kai baka zama mutumin kirki ba, sai ya ɗauka gazawar ta musulunci ce ba taka ba ce, don haka sai gaba da buƙatar ka. Yasa tun a da suna ganin izza ce su shiga musulunci fa, a da suna ganin ɗaukaka ce, daraja ce. A yanzu har an waye gari suna ganin menene? Ƙasƙanci ne. Duk wanda ya shiga musulunci sai su kyale shi, zaunar da shi. Wani ya miƙe ya ce, "You are a complete fool, bastard, idiot." Zazzage shi, su zazzage shi, sai ya daure ya je ya zauna cikin musulmi. Bayan kwana biyu rayuwa an ta rikice mishi, in ya dawo sai a zo a kafa kujera ranar Lahadi a coci, a zaunar da shi a tsakiyar coci, kowa ya zagi uban shi, a yi mai dariya a coci, a ce ka dawo. Sai mutanen da ba su iya riƙe kansu ba su ne za su riƙe ka. Ni ma ga wannan jama'a a Benin City, a cikin Benin City, ya musulunta, ya je ya samu matsaloli akan addinin musulunci, ya dawo back into Christianity, ya zo an aje kujera, an zazzage shi, an yi mishi dariya, an yi shewa. Yanzu ba welcoming din shi ake ba, don me ya dawo ne? Don dole ne ya dawo kawai, in ba haka bai koma can din, ya san abin da zai haɗu da shi. Saboda ba wani provision da aka yi wa addini, ba wani provision da aka yi mabiya addini, kawai ana tafiya ne kawai, wallahi musta'an shi ke nan. Allah maɗaukakin sarki kiyaye. Malam yake, "Fahallal tash'arna hadhal ma'ana wa hadhal amr fil Qur'an." Mun taɓa jin wannan ma'anar da wannan umarnin a Qur'ani, da Allah yake, "Qul fa'anzir," tashi kai gargadi. Filaye nawa ka siya a gidan rediyo ana sa darussan addinin musulunci? Duk wannan yana daga cikin "Qul fa'anzir," tashi kai gargadi. Yanzu hukumar kafofin yaɗa labarai ta Najeriya NBC ta ba da izinin kafa gidajen rediyo da tashoshin talabijin ba da sunan addini ba, a'a, za ka iya kafa cewa kana son ka yaɗa al'adun mutane ne, to part of al'adunsu shi ne addininsu, ba ka saba a NBC ba. Shi ke nan, masu kuɗi nawa ne suke da halin da za su gina gidajen rediyo, su kafa gidajen rediyo? Ka shiga cikin Nijar ka gani, ɗan kasuwa ne ga sunan masu siyo shaddoji a Nijar, sun kafa tashoshin FM, community FM. Amma a ƙasar nan mun kasa komai, da yin magana mu ce mu ne muke da kuɗi, mu ne muke da yawa, mun fi kowa kaza, mun fi kowa kaza, mun fi kowa kaza. In kuma yake zai gina muku gidan rediyo ko zai gina muku masallaci, sai yake kullum ku zo ku taru a falon shi, a kawo muku shinkafa da faduka, ana zuba muku ainihin kuna lamushewa kunniyanku kamar kunnen zomo, ku taru a fadar Alhaji. Ina fata an gane. Wajibi ne wallahi tallahi mu gane cewa abin